Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu raɗan mu a Jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 2.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalal. Sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kun kuna iya kama mu ta hanyar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar 19 ga watan Disamba shekara ta 2019 sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da masu sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shiri a daidai wannan lokacin Lalo wa makanin labarai
to Sarfilu bayan da majalisar wakilan Amurka ta tsige shugaba Donald Trump yanzu batun wato babu takamaiman lokacin da aka gindaya dangane da lokacin da za a mika matsayin da majalisar ta wakilai ta cimma ga takwarar aikin ta dattawa sannan wani babban kalubale da babban alkalin kotun kolin Amurka Robert zai fuskanta shine na kare mutuncin kotun idan yazo sauraron karar tsige shugaba Trump din a wata mai zuwa a majalisar ta dattawa za kuma ku ji dalilin da yasa Saudiya ta kaurace wani taron kasashen musulmi da Malaysia ke jagoranta
to kanan labaran kenan aka ji kamar yadda aka ji a kanan labarin jiya Laraba majalisar wakilan Amurka ta tsige shugaban Amurka Donald Trump to ko menene mataki na gaba
ana jira a gashin za su mika wa'annan tuhume-tuhume guda biyu zuwa ga majalisar dattawa da wurwuri domin majalisar dattawa su ci gaba da shari'a
haka kuma za ku ji matan jam'iyyun siyasa da na kungiyoyin fararen hula da addini sun yi taron addu'o'in zaman lafiya
mata ne kowa da kowa da ƴan siyasa da mu ƴan waran sunna da mata malumai da ƴan ƙasa da ƴan sindika kowa ya harci wannan taro saboda mu nuna bakin cikin mu bisan wannan abu da aka ma so shawo mu
sai kuma mecin shirin lafiya war jiki da Hawwa Umar za ta kawo mana da wannan al'asariya da kuma wasu ra'ayoyi da kuma wasu raru kuke aika mana ta email amma duk waɗannan sai mun fara da jinkakun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum bayan da majalisar wakilan Amurka ta tsige shugaba Donald Trump kan wasu tuhume-tuhume biyu da suka yi a kansa a halin da ake ciki babu takamaiman lokacin da aka gindaya dangane da lokacin da za a mika matsayin da majalisar ta wakilai ta cimma ga takwarar aikin ta ta dattawa mataki na gaba da kundin tsarin Amurka ya shimfiɗa idan majalisar wakilai ta tsige shugaban ƙasa shine ta mika batun ga zaren majalisar dattawa a matsayin ƙara inda ita kuma za ta yi zama na musamman domin duba matakin da majalisar wakilan ta dauka na tsige shugaban sai dai ana ganin abu ne mai wuya majalisar ta dattawa ta tsige shugaba Trump lura da cewa Republican ne ke da rinjaye kamar da masu fashin baki a fannin siyasar Amurka irin su Larry Sabato na jami'ar Virginia ke cewa a wannan hira da yayin da muryar Amurka ta kafa sadarwar Skype
The Republicans were never going to expel Trump. But it's a warning to President Trump, whether he serves one more year as president or five more years as president.
Yace Republican ba za su taba tsige shugaba Trump ba, amma dai wannan abu da ya faru zai zama mai gargadi cikin shekara daya ko biyar da zai yi a nan gaba. Ko da yake shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Mitch McConnell ya kyankyasa cewa batun tsige shugaba Trump shine abin da majalisar za ta ba muhimmanci a watan Janairu mai zuwa. Kafin da majalisar dattawa ta himmatu kan duba wannan batu sai shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi ta mika tuhume-tuhumen biyu da aka tsige shugaban a kansu wato na farko yin amfani da mukaminsa domin biyan bukatun kansa sai kuma janyo tsaiko ko cikas a binciken da majalisar dokokin Amurka ta yi to daga nan da batun tsige shugaban wani kalubale da babban alkalin kotun kolin Amurka Robert zai fuskanta shine na kare mutuncin kotun idan yazo sauraron karar tsige shugaba Trump din a wata mai zuwa wannan shine karo na uku da Amurka za ta tunkari batun tsige shugaban kasa a tarihin kasar yayin da majalisar dattawan za ta dora hujjojin da aka yi amfani da su wajen tsige shugaba Trump akan mizani daga nan kuma sai ta yanke hukunci a matsayin sa na shugaban kotun kolin Amurka alkali Robert wanda ƴan Republican suka zabe shi ya sha fadin cewa babu ruwan kotun da wata jam'iyya abinda za su sa a gaba kawai shine kare mutuncin ta Dewa dai da ganin babban kalubalen da ke gaban alkali Robert shine yadda zai tsame kansa daga arwar ƴan Republican da ke da rinjaye a majalisar dattawa da zai zauna a yi wato alkalanci idan mutum ya je gaban majalisar a wata mai zuwa A yau Alhamis an rantsar da Abdulkadir Tabbun a matsayin sabon shugaban Algeria bayan da ya lashe zaben da aka yi a makon da ya gabata. Zaben da masu zanga-zanga suka kwatanta a matsayin wanda aka gudanar da shi domin masu rike da mudafin iko su ci gaba da zama akan karagar mulki. Tabbuni wanda tsohon Prime Minister ne ya lashe kashi 58 cikin 100 na adadin ƙuri'un da aka hada. Sai dai masu zanga-zangar neman a samar da sauyi a fannin siyasar kasar, waɗanda suka kwashe watanni 10 suna fafutuka sun kauracewa zaben. Waɗannan jerin zanga-zanga ne suka kai ga haɓar da gwamnatin Abdulaziz Bouteflika a watan Afrilu. Amma duk da haka zaben shugaban kasar masu fafutuka ba su sauya akalarsu ba. Shi dai sabon shugaban na Algeria yayin kurin jan hankalin masu zanga-zangar, inda ya musa alƙawarin cewa zai yi yaƙi da cin hanci da rashawa a duk faɗin ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a ƙasar Philippines ta samu wasu fitattun 'yan siyasa waɗanda 'yan gida ɗaya ne da laifin aikata kisan kiyashi da aka yi akan wasu mutane 59 a shekarar 2009, ciki har da wasu ma'aikatan yaɗa labarai 32. Kotun wacce ta yi zamanta a Manila babban birnin ƙasar ta Philippines ta yankewa Andal Amputuan Junior da wasu 'yan uwansa hukuncin zaman gidan yari na tsawon rayuwarsu. Wannan shari'a ta haɗo har da wasu ɗaruruwan mutane da ake zargin na da hannu a kisan kiyashin, waɗanda aka yanke musu hukuncin mai sassauci yayin da aka wanke waɗansu daga cikinsu. Kisan kiyashin ya auku ne a lokacin da wasu 'yan bindiga suka tare wata tawagar 'yan uwan wani ɗan siyasa a lokacin da suke kan hanyarsu ta zuwa miƙa fom ɗin tsayawa takararsa da ya cika domin neman muƙamin gwamna a wani lardi da ke ƙasar ta Philippines. Kasar Saudiya ta kasance ɗaya daga cikin wasu ƙasashen da suka ƙaurace wani taron kwanaki hudu da aka shirya za a yi a Kuala Lumpur domin duba ƙalubalen da duniyar musulunci ke fuskanta. Prime Minister Malaysia Mahathir Mohamad ne ya shirya taron, inda ake sa ran a tattauna kan batutuwa kamar na halin da musulmi 'yan Uyghur ke ciki a lardin Xinjiang da ke China. Ana zargin hukumomin China da tsare miliyoyin 'yan ƙabilar ta Uyghur waɗanda musulmi ne a wasu sansanoni da ba da son ransu ba. Zargin da China ke musantawa. Ita dai Saudiya ta ƙauracewa zaman ne saboda a cewarta taron na gudana ne ba tare da yawun ƙungiyar ƙasashen musulmi ta OIC ba, wacce ke da headquarter a Jidda. A jiya Laraba ƙungiyar ta OIC ta fitar da wata sanarwa inda ta ce irin waɗannan taruka na kasar ayyukanta da na musulunci. An dai tsara Prime Minister Pakistan Imran Khan zai halarci taron, amma ya janye bayan da Saudiya ta tursasa shi da ya kare je zaben wato taron. Kamar da rahotanni suka bayyana, sai dai kasashe irin su Iran, Turkiya, Qatar waɗanda ba kasafai suke ɗasawa da Saudiya ba na halartar wannan taro.
Muhammad Lalo ke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda aka ji a labaran duniya jiya Laraba ne majalisar wakilan Amurka ta kada ƙuri'a ta kuma amince da tsige shugaban ƙasa Donald Trump. Bisa ka'idar dokar ƙasar, majalisar dattawa za ta gudanar da shari'a tsakanin majalisar wakilan da shi shugaban ƙasar. Domin ƙarin bayani kan wannan batu, abokin aikinmu Madina Aisha Mai Shanu ta tattauna da Malam Hassan Salauji Biya mai fashin baki kan harkokin siyasa a Amurka.
To Madina, yanzu an sa ido ga shugabar majalisar wakilai wato Nancy Pelosi a gami za ta yi ita da makarrabanta. Ana jira a gashin za su miƙa wa'annan tuhume-tuhume guda biyu zuwa ga majalisar dattawa da wurwuri domin majalisar dattawa su ci gaba da shari'a, wato shine mataki na gaba, ko kuma za ta rike wa'annan tuhume-tuhume ta maki aika su, kuma ta buƙaci cewa ma sai ta ga shirin da aka yi na shari'a a can majalisar dattawan, ta ga cewa abu ne wato wanda za a yi masu adalci, wato za a kira wakilai su zo su ba da shaidu, su ba da bahasi da sauransu, koko za a yi watsi da ƙarin ne ba tare da an yi wata shari'a ba.
To Malam Hassan, masana dai na ci gaba da ganin cewa akwai alamun ita kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi za ta jinkirta miƙa takardun tsige shi shugaba Trump zuwa majalisar dattawa. Shin idan hakan ya faru, me hakan yake nufi?
To abinda yake nufi dai in ta faɗa haka shine bata yadda da tsarin da aka yi ba a can. Kamar yanzu kai ne a ce ka je kotu, idan ka je kotun kuma ka san ba za a yi maka adalci ba, so sai ka ga ba wani amfanin zuwa kotun. Abin da yake faruwa kenan, tunda shi shugaban majalisar dattawa ya fito ya ce ai zai yi aiki da fadar White House.
Wato zai goya ma Trump baya kenan ke.
Zai goya ma Trump baya, ba zai kira wasu shaidu ba, kawai za a yi wace da wannan.
To malam Hassan, hakan na nufin kenan, yana nufin duk abin da zai faru da shi dai zai goya ma shugaban baya ne, ba zai bi ka'ida ba?
Abin da dai yanzu kenan yake faɗa kenan, ba zai bi ka'idar yadda aka saba yin wannan shari'a ba a matakin majalisar dattawa, shine a zo a yi a shiga kotu kenan, a kira shaidu daga kowane bangare, da bangaren shugaban kasa da kuma bangaren da Democrats kuma su kira nasu shaidun, a zo su ba da bahasi yadda jama'a kowa zai saurare su kafin a kada ƙuri'ar ƙarshe kenan ta sanatoci wadda za ta yanke hukuncin ko za a tsige shugaba Trump a matakin Senate, wanda shi ne matakin ƙarshe wanda zai ba kujerarsa, kuma ba za a tsige shi ba.
To ganin cewa shi shugaban majalisar dattawan ya ce shi zai goya ma shugaba Trump baya, to sauran 'yan majalisar kana ganin cewa su ma za su goya ma Trump in baya ne, ko kuma za su yi adawa da hakan?
To kin san an rabu kashi biyu, dama su 'yan Democrats a cikin majalisar ai ba sa goyon bayan shugaban kasa, su kuma 'yan Republican suna goyon bayan shugaban kasa kusan a ce illahirinsu, tunda har yanzu maganar da muke babu ɗaya daga cikin sanatoci na Republican da ya fito ya ce zai goyi bayan wannan tsingewa. Har yanzu dai abin nan ne wanda ake cewa sai a gani, an sa ido ana ganin me zai faru, amma drama za ta koma Senate kenan. Da ka'ida haka, kuma in ta ga dama yanzu in dai bata mika wa'annan tuhume-tuhumen ba, to za fa iya ba za a taba iya wannan shari'a ba, saboda a doka dole sai an ɗauki wannan articles of impeachment da ake ce musu an kai su majalisar dattawa, sannan za a iya yin shari'a.
To tattaunawar abokiyar aikin mu kenan, Madina Dahir mai shanu da Malam Hassan Sallauji biyan fashin baki kan harkokin siyasar Amurka. To daga nan Amurka sai jamhuriyar Niger, inda matan jam'iyyun siyasar na kungiyoyin fararen hula da na addinai suka gudanar taron addu'o'in zaman lafiya, bayan da a makon jiya 'yan ta'adda suka hallaka gwamman sojojin kasar a barikin Inates kan iyakar Niger da Mali. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulumun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Dakin taro na Academy de Zarmar Siyo da ke birnin Yamai kenan a ɗazu da hantsi, inda mata kimanin 1,500 suka hallara domin yi wa jami'an tsaron Nijar addu'o'i a yakin da suke kafsawa da 'yan ta'adda. Kungiyoyin fararen hula da na addinai da jam'iyyun siyasa ne suka shirya wannan haduwa, wacce a ɗaya ɓangare ke hangen ƙarfafawa dakarun tsaro ƙwarin gwiwa. Hajiya Fatima Kako ta kungiyar matan Kungafen na daga cikin shika-shikan wannan gunkuri.
Mata ne kowa da kowa, da 'yan siyasa da mu 'yan waran sulla da mata malamai da 'yan ƙasa da 'yan sandika, kowa ya harci wannan taro saboda mu nuna baƙin cikinmu bisan wannan abu da aka maso shawanmu. Yau masanmu, ɗiyanmu, ƙannanmu da ke wajen daga ku musu addu'a. Ubangiji Allah ya kare su da mugu, Allah ya kare su, Allah ya tsare su, Allah ya kiyaye su, Allah ya kiyaye ƙasarmu. Yau in ka ga mugu, ka ga inda yake, ka ga masoshi, ka ga maikwanta. In ka ga bako a cikin unguwa da ka yarda shi ba, ya kamata ka ga yeshi. In ka ga ana abun da ba na ƙware ba, an gwada musu hanyoyi mahi yawa wanda za su je su yi wannan sanarwa.
Mata daga ɓangarorin siyasa daban-daban sun halarci wannan zama da nufin gwada wa jama'a cewa sha'anin tsaro magana ce da ta shafi dukkan 'yan ƙasa, kamar yadda za a ji daga bakin Madam Betty Aishatu Habibu Umani ta ɓangaren masu mulki.
Mun yi baƙin ciki sosai, kuma muna kuka, kuma za mu tallafa ma iyalinsu, tunda fiyo na kowa ne. Kenan mun hito mu ba da goyon baya, mu ce yanzu ne ma za mu tsarma zannuwanmu, mu kawo ma ƙasarmu. Muna tsaye duk abin da ƙasa tsaftace za a yi na a taimaka a samu mayyan ma kudade a yi muna tsayen mu bada abinda duk mun ka iya yi na mu taimake su a ciwo guskar wannan
hajiya babu siyasa a cikin wannan al'amari
dan ta'adda FK ya san kai dan tarayya na koko kai dan kishin kasa ko wani abu babu siyasa ko guda kun saurari duka mata na ko ina ne sun ka zo sun kai magana ba a sa siyasa ciki ba abane ya zamanto na kasa nan mu hada hankulanmu mu yaki
yanzu haka shugabannin kasashen duniya na ci gaba da aikewa shugaba Isu Muhammadu sakonnin ta'aziya yayin da aka sanar cewa shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron zai ziyarci wannan kasa a ranar Lahadin da ke tafe domin jajantawa jama'a a game da wannan babban rashi duk kuwa da cewa wasu ƴan nishar na zargin Faransa da hannu a kashe-kashen da ake fuskanta a yankin Sahel Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To a gida Sallamu Barma har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 10:16 na safe ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cututtukan da ake iya cin karo da su a yanayi ko kuma lokaci na sanyi ganin cewa mun fara shiga yanayi na sanyi muka ga ya dace ne magana akan irin cututtukan da ake iya cin karo da su musamman a wannan yanayi ko kuma lokaci na sanyi tare da ni a cikin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja likita barka da wannan lokaci
masarrara mu barka da wannan lokaci
to likita kamar wasu irin cututtuka ne ake iya cin karo da su a wannan lokaci ko kuma yanayi na sanyi musamman ma da yake zuwa da iska da hunturu
mafi yawanci idan lokacin sanyi ya zo saboda yanayin sanyin mu yana zuwa da hunturu da ku da sauransu cututtukan da aka fi yawan samu cututtukan da suka shafi abin da ake cewa respiratory system wato abin da ya shafi numfashi da sauransu wanda suke da cututtuka irin nasu asma da allergy da sauransu su ma yakan karu matuka sannan saboda kasancewar sanyin ne zaki ga jama'a sukan taruri daya a kunna wuta ko a rufe dakuna yadda kenan iska ba ta shiga sosai ta fita abin da ya shafi da turanci za a ce ventilation wayannan su ne yawanci abin da aka fi samun karuwar su ko yawan su ya karu ko kuma ya kasance sun ta'azzara a wannan lokaci
kamar wanda ya san yana da wannan cuta da ka irga musamman mai asma ko kuma mai allergy ko pneumonia ko wata cuta dake da nasaba da sanyi ta yaya ya kamata ya kula da kansa
abin na farko shine idan ya kasance kana kan magani ya kamata kar kai wasa da magani saboda magungunan na ko wanda magani ne na kariya abinda ake cewa rigakafi kada ai wasa da shi akwai magungunan da kuma sai ciwon ya zo misali za a amfani da shi kamar masu asma kenan da allergy akwai wanda akan ba su shawara su yi amfani da mask ya zamu kira mask kenan abinda ake rufe hanci da shi zaka shaki iska amma zaka rufe hanci saboda zai dan rage yawan kura da take shiga hancin sannan saboda yanayin taruwar jama'a da sauransu kuma a rufe wuri akan samu karuwar cututtukan da za a iya shaka kamar kwayar cutar da ke kawo sankarau saboda kada bukatar ya kasance kada a ce za a rufe daki rub a kunna wuta a bude ya kasance iska tana shiga tana fita in ya so gara ya amfani da kayan da za a dan sa masu kauri a dan rage jin sanyin maimakon a ce za a rufe wunduna da sauransu akan samu karuwar hatsarin gobara idan sanyi ya zo saboda yanayin yadda mutane ke mu'amala da wuta da kuma abin da ya shafi wuta da buƙatar a kula sosai matuƙa musamman idan gida da yara saboda abin da suka ga kana yi fa bayan ba idan ka zasu gwada to wala Allah kunna wuta ko jona wani abu da ya shafi wutar lantarki da buƙatar a sa ido matuƙa sannan wanda ya kamata a ce sun yi alluran rigakafi da ba su ba da buƙatar su yi musamman kafin lokacin sanyin nan ya ta'azzara
kamar alluran rigakafin me kenan
to kamar yara akwai abin da ake cewa su pneumococcal vaccine akwai wannan kwayar cutar pneumococcal din da ake kare ta tana kawo pneumonia kuma tana kawo sankarau da sauransu to kenan yaron da ya kamata a ce ya samu irin wannan allurar rigakafi da ba a yi mai ba to da buƙatar a yi masa tun kafin ya kasance kuma hatsarin kamuwa da cutar ya karu
ta yaya ya kamata a kula da yara a wannan lokaci ko da a ce an musu wannan rigakafin da kai bayani yanzu
to kamar yadda ne bayani da buƙatar a sa musu kaya wanda ya dace da zamanin da aka shiga wato zamanin sanyin kenan idan suna kan magunguna da buƙatar a tabbatar an ba su magungunan su akan yadda kuma ya dace idan an ba su kwanaki na su shiga likita saboda ya duba halin da suke ciki zuwa asibiti yakan iya zama matsala sosai to amma gara a daure a haka din saboda za a iya gane wata matsala wanda ba a san da ita ba kafin ta taso duk wannan zai iya taimakawa wurin kare ta'azzarar cututtuka
to likita musamman ma a yanayi ne kuma cuta sukan shiga ko kuma wasu cututtukan da ake da su a jiki ma sukan ta'azzara idan suka fara ta'azzara me ya kamata a yi
abin na farko shine a je asibiti musamman waɗanda suke da cutar alaji nan da kuma asma saboda cuta ce da yanzu nan cikin minti daya za ta iya ta'azzara sai ya zama da matsala amma in aka je aka dau matakin da ya kamata kaga ya wadatar akan samu karuwar mura idan murar nan ta kasance saboda kwayoyin cuta ne na nau'in virus to fa cututtuka ne da suke yaduwa sosai cikin al'umma kuma wannan lokaci ne da al'umma suke haduwa tare kenan saurin yada cutar zai karu kenan idan mara nan ba ta alaji bace ta waccan kwayoyin cuta ne to da buƙatar shi wanda yake din ya amfani da mask ga sunan ko akan titi na ga ana sai da su saboda ya kare wasu na kusa da shi daga yaduwar wannan cuta kada ya tari ko atishawa ya yada ta cikin al'umma
cikin wannan yanayi na iska da hunturu da sanyi mutane ba sa wanka to shin rashin wankan ma yakan kare su daga kamuwa da wata cuta ne
rashin wanka ba zai kare su daga kamuwa da wata cuta ba illa iyaka dauki matakin da za a yi na dumama ruwan yadda ba zai cutar ba saboda wankan da wanke hannu da sauransu yana rage kura da sauran kwayoyin cuta da suke hawa kan dan adam saboda haka kenan zai taimaka musu nema wurin kare su daga daukar cututtuka idan yayi sanyi da yawa to a dumama shi ya fi sauki
to likita akwai allurai da ake kira flu vaccines wato kamar wasu rigakafi ne da suke kariya da cutar mura wannan wato bangare namu ban fiye jin su ba shin ba a yi ne ko kuma yaya
matsala babba ce game da flu vaccine din nan wato nau'i na su kwayoyin cutar da suke kawo mura din wato viruses sun kai miliyoyi sannan kowane bangare na duniya suna duba waɗanne ne suka fi zama musu matsala sai su yi allurar rigakafin da za ta kare waɗannan al'umma kin ga kenan abin da zai kare wata al'umma ba lalle ne ya kasance munan ya kare mu ba daya kenan na biyu suna da tsada matukar gwamnati bata dauki wannan a matsayin matsala ba kuma gaskiya ne muna da matsalolin da suka fi wannan ba za a zuba kudade a kawo su sannan kuma ba lalle in an kawo su din ba su kare mu saboda wala Allah yanayin a turanci abinda ake cewa serotypes wato kabilun zan iya amfani da kalmar kabilun na nau'in viruses din da suke nan din suna iya bambanta matuka da na can wurin to kenan kin ga sai zama in ka dauko na wata kasa ka kawo nan ba lalle sai mana amfani ba sannan kuma gashi kudi ne da za a kashe matuka to shi yasa ba a faye yin su a nan din ba ba wai dan ba mu bukatar su ba amma saboda bambancin irin kabilun su kwayoyin cutar da suke iya kawowa kamar misali wanda al'umma suke taruwa sosai kamar wurin aikin haji da sauransu zaki ga da wuya a je a dawo baka ji mutane sun yi magana wannan yi mura ba nayi wannan to dalili shine mutane daga bangarorin duniya daban su suna zuwa. Kowa yana zuwa da irin kabilar kwayar cutar da ke kawo masa murar nan a can. Shi can wala Allah yana da garkuwar jiki saboda ya saba da ita. Amma kai da baka da ita in ka dauka sai ta wahal da kai. To wannan bambancin shi yasa har yanzu flu vaccine din nan ba su zama muna yin su akan koda yaushe ba nan.
Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, inda muka tattauna da likita akan wato cututtukan da ake iya cin karo da su a wannan yanayi na sanyi da iska da hunturu. Da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu akan waɗannan cututtuka, ganin cewa yanzu mun fara shiga wannan yanayi na sanyi da iska da hunturu. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lawan Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar miki mana fatan mu kasance lafiya.
To madalla sai a kasance da shirin yau gobe, inda za a ci gaba da tattauna kan wannan batu na yanayin sanyi a gaida Hawwa Umar. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma su kuke aiko mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Salihu Isa Fana, karamar hukumar Kamba, jihar Kebbin, Najeriya. Yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. To shugaba Donald Trump na Amurka, duk abinda ya samu shamuwa watan bakwai ne ya jayo mata shi. Don haka tunda ƴan majalisar wakilan Amurka su 230 suka amince da tsige ka, ya kamata ka jefar da kallon mongor kawai ka futa da guda, ganin cewa Amurkawa sun gama dawowa daga rakiyarka. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Haruna Muhammad da Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Yace hukumomin tsaro a duk inda kuke, da fatan za ku ƙara ƙaimi sosai wajen ganin kun dakile masu satar mutane suna yin garkuwa da su da zimmar sai an ba su kuɗin fansa. Duba da yadda suke ci gaba da sace mutane a sassan arewacin Najeriya. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Namairo Umar Makera, yace salam biyu Hausa. Yace a yau muna kira ga masu ruwa da tsaki a bangaren jam'iyyar APC da su dauki matakin sasanta gwamnatin jihar Edo da Adam Shomole, domin ganin an kawo ƙarshen wannan dambarwar da ke faruwa tsakanin su. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Kadura da Gaga ɗan Fulani Warji dake jihar Bauchi, yace salam biye Hausa. Da Allah ku bani dama kamar yadda kuka saba, domin in yi kira ga gwamnatin jamhuriyar Niger da masu hannu da shuni, ya kamata su taimaka waɗannan ƴan gudun hijira dake zanga-zanga a Gadas, domin duk wanda ya taimaki wani to shi ma fa Allah zai taimake shi. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Husaini Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau, yace salam ya Hausa. Hakika yunkurin kashe kuɗi har naira biliyan 37 da ƴan majalisu ke shirin yi hakan san bai dace ba, duba da halin da talakawan da suke wakilta ke ciki na rashin ruwan sha da wuta da dai sauransu. Don haka mu dai ba ma goyon bayan wannan yunkuri. Hausawa na cewa kowa ya gyara ya sani, kuma kowa ya bata ya sani. Sai kuma sakonmu na ƙarshe fito daga Babagan Alhaji Nushiya Washakal daga jihar Yobe, ya ce hakika mu ma muna goyon bayan amincewar da majalisar dokokin Amurka ta yi na gurfanar da shugaba Amurka Donald Trump domin tsige shi. Duba da yadda shugaba Trump ya zame wa al'ummar duniya tamkar karfan kafa.
To madalla a gaida Abdulaziz da karanto ra'ayin masu raro. To kafin mu kai ga ƙarshen shirin, ga lalo ya dawo mana takaitattun labaran duniya.
Bayan da majalisar wakilan Amurka ta tsige shugaba Donald Trump kan wasu tuhume-tuhume biyu da suka yi a kansa, a halin da ake ciki babu takamaiman lokacin da aka gindaya dangane da lokacin da za a miƙa matsayin da majalisar ta wakile ta cimma ga takwar aikin ta ta dattawa. Mataki na gaba da kundin tsarin mulkin Amurka ya shimfiɗa idan majalisar wakile ta tsige shugaban ƙasa shine ta miƙa batun ga zuwa majalisar dattawa a matsayin ƙara, inda ita kuma za ta yi zama na musamman domin duba matakin da majalisar wakilan ta ɗauka na tsige shugaban. Wani kalubale da babban alkalin kotun kolin Amurka Robert J. fuskanta shine na kare mutuncin kotu idan yazo sauraron ƙarar tsige shugaba Trump a wata mai zuwa. Wannan shine karo na uku da Amurka za ta tunkari batun tsige shugaban ƙasa a tarihin ƙasar, yayin da majalisar dattawa za ta dora hujjojin da ake amfani da su wajen tsige shugaban na Amurka wato akan mizani, daga nan kuma sai ta yanke hukunci. A matsayinsa na shugaban kotun kolin Amurka alkali Robert, wanda ƴan Republican suka zabe shi, ya sha fadin cewa babu ruwan kotun da wata jam'iyya, abinda za su sa a gaba kawai shine mutuncin kotun. A yau Alhamis an rantsar da Abdulkadir Tabbun a matsayin sabon shugaban Algeria, bayan da ya lashe zaben da aka yi a makon da ya gabata. zaben da masu zanga-zanga suka kwatanta a matsayin wanda aka da gudanar da shi domin su kare matakan wato madafin iko su gaba da zama kan karagar mulki.
To masu sauraron mu anan muke karkashin shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauki da wani sabon shirin za kuma izar da shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu amaradin Muhammad Lalo da ta gabatar da shirin da kuma Julie Leather's Gresham wadda ta bada umari da ma injiniyan mu na yau Justin wanda zai ja mana sauti ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa kada ku kashe rediyonku domin Amina da Aisha na dauke da shirin yau da gobe shirin matasa.